الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكة سادوا أي مجم ونون متار الخير ذا البركة نلتنين درا ثلاثة 20 da watan Ramadan hijrar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 9 da watan 3 miladiya 2026 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta ci mai tau a babban birnin jihar Tawa a wannan kasar tamu ta Niger wanda wannan shine darasi na 20 daidai kuma darasi na ƙarshe in Allah ya yarda a darussan tafsirin Ramadanin shekara 2026 wanda ajiya mun kwana a aya ta 28 a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratul fath da mun fara fassara aya ta 28 kana lokaci ya riske mu kuma ida ba haka yau zamu karkare aya ta 28 sai mu gangara aya ta karshe ta wannan sura kuma sai a zo da bayanin jawaban karshe idan Allah subhanahu wataala ya yarda muna fata wa Allah subhanahu wataala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya sanya alqur'ani ya zaman to hujja a gare mu ba akan mu ba ya sanya qur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama arma sai Allah ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shi Allah shine wannan wanda ya aiko annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil huda da shari'a wanda ba suka ce al huda daga ciki ma suka ce ana nihin al ilmu nafi' wal amalu salih ilimi mai amfani da kuma nagartaccen aiki ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ilimi wanda yake da amfani nan duniya da kuma alkiyama kana kuma Allah ya aiko sa dan ya aiwatar da nagartaccen ayyuka al'umma su koya saboda shari'ar annabi Muhammad tana kumshe ta hada ababe guda biyu abu na farin ilimi ba wani abu da yake yiwuwa a shari'ar annabi Muhammad ba ce sai da ilimi farkon abinda aka fara karantar da annabin Allah shine karatu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu fa'lam annahu la ilaha illa Allah ba wani abu da manzon Allah Allah ya nema da ya roki Allah ya kara masa sai ilimi Allah ce wa qur rabbi zidni ilma to da ka shari'a tana kunshe da ilimi saboda dole sai an yi ilimin a san wani ilimin kuma a san waye Allah ilimin sanin Allah ilimin sanin addini sannan kuma waye annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka yi ilimi to kuma sai a dawo da nagartattun ayyuka a aikata aiki wanda yake nagartance da wannan ne ake samun karbuwar aiki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa suka ce a'a huwa alladhi arsala rasulahu bil huda al huda ana nin ad dalil wadih dalili fayyatacce wal burhanu sati hujja da take kabar yankai yuka wanda yake shirye da mutane da wannan dalilan zuwa ga abin da yake nagartacce shine dabi'u da halayen da Allah subhanahu wa ta'ala yake da bukatar mutum ya rayu akai sai Allah ce wa dinil haq da kuma addini na gaskiya ma'ana Allah kuma ya aiko sa aiwa arsalahu bid-dinil haqq ubangiji ya aiko shi bid-dinil haqqi sai zaman to abidan mudaf wal mudaf ilayhi bid-dinil haqq kuma sai zaman to sifa wal mawsuf Allah ya aiko shi da addinin gaskiya shine addinin musulunci domin addini a wajen Allah shine musulunci innad dina indallahi al-islam wanda wannan musulunci shine addinin karshe da Allah ya aiko an aiko manzon Allah da shi kuma shine cikamakin addinai wanda duk wanda ya je alkiyama ba tare da wannan addini ba to Allah ba zai karba masa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya cika muna ya cika addinin sa sannan kuma ni'imar Allah ta sabka a gare mu sai Allah ya yuzhirahu ala ad-din kullihi ubangiji yayi wannan dan ya daga shi addinin musulunci akan dukkanin sauran addinai ashe kaga akwai wasu addinai wanda ba musulunci ba amma musulunci shine addinin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma shine addinin gaskiya mai bautar rana zai bauta wa rana shi ma addini yake yi mai bautar kiskin zai bauta wa kadangaren sa shi ma addini yake yi wanda yake bauta wa saniya shi ma addinin sa yake yi amma wanda yake bauta wa Allah wani ma kurwasa yake bautawa kowa ga sunan wani shi kansa gijin yake shi kansa ma komi da kowa ma Allah ne haka ta sa aqida take basa cewa komi da kowa ma Allah ne to kaga addini yake yi amma ba addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shi ba. Sai sa Allah ya ce manzon Allah a Hajjatul Wada a ranar Arfa, Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A yau ni Allah na yarda na cika muku addininku. Akmaltu lakum dinakum, duk wata shari'a da doka ta ayi ko a bari, Allah ya ce ya kare daga yanzu an ciki. Sannan kuma Allah ya cika ni'imar sawan musulmai, sannan kuma Allah ya yarda musulunci ya zamanto addini gare mu. Misalan ce yuzhirahu ala ad-din kullihi, dan Allah ya daga musulunci akan dukkanin wani addini a duniya. Sai ce walau wakafa billahi, wanda wannan addinan da Allah ya faɗa ma'ana akan duk wani addini za a yi a bangon ƙasa a duniya, a larabawa ne ko ba larabawa ba ko ma waye, to addinin musulunci Allah ya yi haka ne dan ya daga sa. Kuma kullum musulunci shike da nasara, musulunci shike da galaba. Shi yasa idan kana neman haƙiƙanin capacity a rayuwa da quantity, to ka dawo addinin musulunci. Ya karantar da zababban al'amura na rayuwa, wanda ba wani al'amari na rayuwa da yake da alaka da dan adam wanda Allah bai bayanin sa ba. Duk wani abu na rayuwa a duniya, to sai da Allah ya sanya shi a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka gano addinin musulunci dan birnin addini ne, ba kauye ba. Hatta shiga makewayi sai da aka karanta da kai ya za ka yi tsugunni da za ka yi akan dush, sai da aka karantar da kai yadda ya kamata ka tsugunna. In za ka shiga ga yadda za ka yi, in za ka fito ga yadda za ka yi, duk wani al'amari na rayuwarka sai da aka nuna maka ga yadda za ka yi. Kai malam kana barci ka firgita cikin kwana, wani abu ya tsoratar da kai, in ka tashi musulunci ya baka magani. Shi yasa kaga addinin musulunci wayayyen addini ne, kuma za ka ga ya karantar da mutane ɗabi'u da halaye da tsafta da kamun kai. Ba wani addini da yake kira zuwa ga tsafta da kuma kamun kai kamar addinin musulunci. Na sha faɗa na ce mabiya yawan, in ka tsaya ka ga alaran momi da suka san suka kama suna aran momi, to za ka tare da su galiban in wanka ne, saboda Qur'ani yana tafiya da wanka. Yanzu ba ga da aran yake shaki ba, ka ce sabon ango ne. Allah ce wakafa billahi shahida, ubangi subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto mai shaida wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akan gaskiyar annabtakarsa. Allah ya isa ya zamanto mai gaskiya, Allah ya isa ya zamanto mai shaida akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana wai Allah ya shaida cewa tabbas annabin Allah, annabi Muhammad dan aikin Allah ne. Wasu ka ce a wa kafa billahi shahida, ubangiji ya isa ya zamanto mai shaida akan abin da ya aiko manzon Allah da shi. Saboda hukumanta a sulhul hudaybiyya, cikin abin da aka so aka zo aka yi yarjejeniya da shi, shi da cewa wannan yarjejeniyar annabi Muhammad. Suka ce ba su yarda annabi Muhammadu ba, sai dai a sa Muhammadu dan wa, dan Abdullahi. To shi ne Allah ya ce wa kafa billahi shahida, ubangiji yana shaide, ya isa ya zamanto mai shaida bisa abin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da shi. Sai Allah ya ce aya ta gaba Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. Malami suka ce wannan ayar ta Muhammadun Rasulullah wasu na doka akan cewa mubtada'un ne wa khabarun mubtada ne da khabari Allah yake magana cewa annabi Muhammad manzon da Allah ya aiko da gaskiya da kuma addinin gaskiya da shari'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi shine Muhammad dan Abdullah wanda aka aiha a garin Makka a shekara ta 571 miladiyar haihuwar annabi Isa dan nana marin idan tarihi ya inganta wanda malamai ba su tsayu ba akan rana da aka aihe sa bi tabt cewa wace rana ce aka aihe sa an samu tsakanin malamai akai wasu ga ce ranar litinin wasu ga ce ranar juma'a an malamai sun ambaci sama da kauli 10 wani abu akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sunansa Muhammad sunan babansa Abdullah sunan mahaifiyarsa Amina ya shekara 63 a duniya Ubay subhanahu wa ta'ala ya bashi annabtaka yana da shekara 40 a duniya ya rayu da mata guda 11 ta farkon su Khadija radiyallahu anha wa ardaha tace matar farko da ma'aikin Allah ya aura yana da shekara 25 yayi kasuwanci bai zauna ba bai da sana'a ba ci ma zauna bane dan kasuwa ne ma'aikin Allah yana da aikin yi bai zauna ba yana jiran a zo addu'a kawo kudi ya murƙushe ya sa aljihu sana'a yake tin yana karamin yaro dukkanin Makka sun san su haka yake cewa ina kiyon bisa ce wa mutanen Makka ala qararit akan wani abu da ake biya na akan sa da ya girma kuma ya fara hada-hadar kasuwanci har kuma Allah ya karbi rayuwarsa a matsayin dan kasuwa Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya koka ya tura anje ya kokan ya aika ya kafa daula ta addini a garin Madina ya karantar ya yada ilimi wa cikin al'umma sannan kuma ya zo da alkharar duniya ba wani mutum da ya zo da wannan alkhairi ya fadakarwa mutane kuma ya fi kowa kusanci wa Allah subhanahu wataala to shine Allah yake ba mu labari akan sa dan gata wanda kadibi sunan da Allah ya sanya masa Muhammad Allah saboda girmama manzon Allah sai Allah ya sanya masa Muhammadu hasa da yake cewa fadhul arsh mahmudun wa hadha Muhammadun Allah subhanahu wataala shine Mahmud cikin sunayen Allah wanda ya cancanta a godewa awa yabo amma sai Allah ya sanya wa manzon Allah suna Muhammad wanda damma ilahu ismuhu ilasmihi li yujillahu Allah ya hada sunan annabi da sunan sa dan ya kara daga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a duk duniya ba wani mutum da ake kiran sunan sa ake ambata sa a rayuwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam to Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ce walladhina ma'ahu wani suke tare da shi wai suke rayuwa tare da shi sahabbansa kenan ko su ne sahabbansa suka rayu a tare da shi wa ake cewa sahabi shine wanda ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala alislam ya rayu tare da manzon Allah sannan kuma yayi imani ya gaskata annabi kuma ya mutu akan musulunci shine sahabi shi ake cewa sahabi to Allah ce walladhina ma'ahu wai suke tare da shi ashidda'u 'ala al-kuffar masu tsanantawa ne wa duk wanda yake kafiri in aka ce wannan arni ne makiyin Allah ne mushriki ne to sahabban annabi ba sa daga masa kafa suna tsanantawa akan sa sannan kuma ruhama'u bainahum suna tausayawa junan su a rayuwa wannan sifa ta cewa suna tsanantawa kafirai umarni ne daga Allah subhanahu wataala wanda shi Allah da kansa ya baiwa masu imani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wannan a tauba kenan ko Allah ce ya ku masu imani ku yaki waɗanda suke tsama da ku daga cikin kafirai sannan kuma in za a yakar to kada ku yi musu da wasa Allah ce walyajidu fikum ghilzatan wato ku kakka ku kabarasa kada ku yi musu daga wasa, ku kausasa a kansu, ku tsananta a kansu, su gano cewa bakin rijiya ba wurin wasar makaho bane. Sai Allah yake cewa a wata ayar Allah yake cewa manzon Allah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim, ka kausasa musu. Ba a son a dinga tsana ana sassauci wa wanda yake arne, saboda babu tsakanin babu alaka tsakanin musulmi da arne a babin al'abin nan ta soyayya. Domin musulunci bai yarda ba ka so wanda yake kafiri, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. To haka Allah yake cewa walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar, suna tsanantawa kafirai. In aka ce wannan kafiri ne to baya sha, zaka ga mu'amala suna tsanantawa. Amma ba hana kasuwanci ba, saye da sayarwa tsakanin musulmi da kafiri babu wannan, ba haranta wannan ba. Abinda aka haranta shine ka ji kana son sa, ka fifita sa akan dan uwanka musulmi, wannan kuskure ne a musulunci. Haramun ne ka so kafiri fiya yadda kake son dan uwanka musulmi. Mu'amala ta saye da sayarwa, ka sayar masa da kaya ya sai so a gunka ba illa bace. Auratayya tsakaninka da shi indai arne ne ba za ka bashi ba, sai dai za ka iya auruwa daga cikin su. To Allah yake cewa kuma ruhama ubainahum, suna tausayin junan su sahabban annabi, suna masu tausaya wa juna. Akwai tausayi a cikin addinin musulunci. Annabin Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa, Allah mai tausayi ne, yana son tausayawa. Yace man la yarhamu la yurham, duk wanda bai tausayi to Allah bai tausaya masa. Duk wanda gurin sa ya tsananta wa bayin Allah to Allah ba zai tausaya masa ba. Annabin Allah yake cewa ya Allah duk mai tausayi ka tausaya masa, wanda ya tsananta kuma Allah ka tsananta masa. To sifa ce ta Allah tausayi, har yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kuwa tausayi yadda take so take yin tajin kai da agaji wa danta. To Allah ya fi uwa tausaya wa danta, ya fi uwa tausayin danta akan karan kanta. Sifa ce ta Allah ta tausayi, kuma ana son mutum ya siffanta da tausayi. Yake cewa ar-ruhama yarhamuhumur rahman, ko yarhamuhumullah, masu tausayi Allah na tausaya musu. Duk mai tausayawa to Allah subhanahu wa ta'ala yana tausaya masa. Annabi yake cewa a wani hadisi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, ku tausaya wa duk wanda ke cikin ƙasa sai Allah ya tausaya masa, ya tausaya maka. Kasuwanci ne kake yi to ka tausaya, sai da sayarwa ne ka tausaya, jigila kake yi ka tausaya, duk abin da zaka yi ka zamanto mai tausayi a cikin al'umma. Ai da wannan ne Allah ya bambanta. Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika, bisa tausayawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka da ita, kai annabin Allah ka ci nasara a kansu. To Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da sifanta da wannan sifa. To ana son musulmi ya dinga zamanto masu tausayi. Maslul annabi ya cewa maslul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim, misalin musulmi masu imani abun tausayin juna da taimakawa juna, kamar misalin jiki ne. Idan jikin wata gaba ba ta da lahiya to dukkanin sassan jikin zai dauki rishin lahiya. Yanzu idan kanka yana ciwo to zaka ji duk jikin gaba ɗaya haka yayi la'asar, haka ne ko ba ka bane? To haka ake son musulmi ya zamanto a rayuwa. Idan dan uwanka shiga cikin damuwa ka ji kai ne a damuwar, idan wani abu ya same sa na farin ciki ka ji kai ne kuma a cikin farin ciki a rayuwa. To Allah yake cewa tarahum ruk'an sujjadan, zaka dinga ganin su sahabban annabi daga cikin ɗabi'a su, tarahum kana hange su kana ganin su ruk'an, suna yawaita ruku'i wa Allah subhanahu wa ta'ala, sujjadan suna yawaita sujuda wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan suka ce kinaya ce an salati, Allah yana bada labari ne akan yawan sallah, ma'ana daga cikin sifar sahabban annabi malam akwai yawaita sallah. Sahabban annabi suna sallah, wace irin sallah ake magana? Ba fa sallah ta wajibi ba. Kada kai tsammani ana bayani abin da yake wajibi ne wai azhar al'asr magriba lisha subahi, a'a ba wannan ba. Ana bayani cewa suna ƙari tatawwu'an alal abin nan alal wajibat, suna ƙari akan abin da yake wajibi. Shi yasa da kike ganin su daga cikin sifar su sallar dare ba sa wasa da ita, daga cikin abin da Allah ya taimake sahabban annabi da shi, ko wallahi ba sa wasa da sallar dare. Malam sallar dare suke yi har ta kai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wata rana yana tafe sai ya biyo gidan Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda, ɗaya daga cikin sahabbansa masu capacity a bangaren Qur'ani. Yana cikin mutanen da in kana son ka ji Qur'ani, in ji manzon Allah, ka ji kamar yadda Allah ya sakar da shi, ka ji ana karanta sa, ana ba su haƙƙinsa. Annabi ya ce ka je ka samu su Abu Musa al-Ash'ari, yana cikin su. To wata rana Abu Musa al-Ash'ari yana sallar dare a gidansa, to suna sallah ne da Qur'ani su. Sai manzon Allah ya biyo gida, sai ya ji yana rera Qur'ani. Aka ce annabin Allah ya makale a ginar gidan sai lokacin sallar subahin. Tun sulusin dare, cikin tsakiyar dare yake sallah, yana ta rera Qur'ani har aka kai sallar subahin. To mu yanzu Arabun mu, in ba Allah ya tsare mutum sai ga sallarsa, in zai takura muku a masallaci, da amma a gida bai yi. A to su ba haka ba ne. Annabi ya ji Qur'ani ya ratsa sa, da aka zo washe gari, magana kalli Abu Musa al-Ash'ari ce laqad utita mizmamin mazamiri ali Dawud. Allah ya baka sauti irin sautin annabin Allah, annabi Dawud. Cikin saututa da Allah ya ba annabi Dawuda, ka san annabi Dawuda ko tsabar daɗin sautinsa, hatta watan tsuntsaye suna tasbihi tare da shi, tsuntsayen tasbihi suke yi tare da shi. To Allah yake cewa tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, zaka ga suna yawaita yin sallah, suna yawaita ruku'i wa Allah, suna yawaita sujuda wa Allah, saboda kankantar da kai wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana cikin al'amari da Allah yake kauna a rayuwa, shine mutum ya kari akan abin da yake na farillah. Manzo Allah yake cewa a hadisi, ba wani aiki da dan annabi Adam zai samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi fiye da ya zo da abin da Allah ya umarce sa na farillah. Sannan kuma idan mutum yayi kari akan abin da yake yi na farilla, to Allah yana son sa. Ma'ana wai idan kana son ka samu soyayyar Allah a duniya, kana son Allah ya so ka, ko kina son Allah ya so ki, to bayan farilla da Allah ya farlanta miki, to ki yi kokari ki dinga aikata abin da yake nan nafil fi duniya, kina samu soyayyar Allah subhanahu wataala. Allati yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, zaga suna nema akan falalar Allah subhanahu wataala. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalar Allah subhanahu wataala da kuma samun yardar Allah subhanahu wataala. Ma'ana suna kokari su samu lada a wajen Allah subhanahu wataala. Duk abin da za su yi ba suna yi bane dan a ce sun iya, ko kuma dan su suwane ne, a'a, suna yi ne dan su samu yardar Allah. Haka ya kamata mu siffantu a rayuwa, duk abin da za ka yi a duniya yi kokari ka yi abin da Allah zai yarda da kai. Wallahi duk duniya ba wanda yake da wuta, ba wanda yake da aljanna, ba wanda ya isa ya ce maka aikin da kai Allah ya karba, babu shi. Allah shi ke cewa abin da kai ya karba kuma ya yaba. Kuma ka san ka'ida ta Allah, la yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah baya bata ladar duk wanda yake ta aiki. Idan mutum ya aiki, to Allah karba yake, inda ka da ikhlasi, bukatar dai kawai kai dan Allah, kuma kai bisa sunnar annabi Muhammad, to an kare. To Allah ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalar Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da suna neman lada a wajen Allah. Suna saboda mafi arziki da mutum ya kamata ya tara, ko wallahi ba gidaje bane da motoci da kuɗi tsaba ƙasa. In ka tara biliyan so biliyan, wallahi nan zaka sai ka bar su, ba wanda ya taba mutuwa ya tayi da kuɗin sa a lahira, babu shi. Duk abin da ka tara a duniya nan zaka bar sa, ba wani abu da yake amfani a wajen Allah na kuɗi da aya. Shi yasa Allah ya kira shi yawma la yanfa'u malun wala banun, dukiya da aya ba sa amfani a wannan ranar. To Allah ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falala daga Allah, lada daga wajen Allah, saboda sun san ita ce shine babban jari a gaban Allah. Lada ita ce babban jari a wajen Allah subhanahu wataala, wanda Allah na da kamfani. Allah yana da kamfani, sa hannun jari a kamfanin Allah shine kai abin da Allah yake so. To idan Allah ya karba maka, to wannan ladar sai Allah ya taskace maka ita, to sai an je kiyama kuma sai Allah ya fito maka da ita, da ita ke zuwa aljanna. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Sai Allah yake cewa wa ridwanan, da kuma Allah ya ce simahum fi wujuhihim min asari sujudi, daga cikin sifar su simahum ay min alamatihim ne yana cikin alamomin su masu imani Allah ce fi wujuhihim min athari sujud a cikin huskokin su daga ga alamun yawaita sujuda wanda malaman tafsiri akan su al-Imam at-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala wanda Mustafa al-Adawi ya kasa kana kuma al-Imam at-Tantawi alayhi rahmatullahi ta'ala ya ishara da wannan cewa simahum da Allah yake fada fi wujuhihim min athari sujudi yace malamai sun yi magana guda biyu akan ta magana ta farin annaha alamatun yaj'aluha Allah yawm al-qiyamati fi wujuhi ahli al-iman alladhina kanu yasjuduna lahu fi ad-dunya Allah ya sanya tambari da alama logo da ake gane musulmi na kwarai a gobe kiyama shi da kaga tambarin sujuda a ranar tashi kiyama wai idan aka tashi kiyama Allah ya samu je da sa'a idan aka je alkiyama duk annabawan Allah an hadu mutanen farko da mutanen ƙarshe aljannu da mutane to kana ganin mutum da tambari a goshinsa na sujuda to alama ce ta mutum mai imani Allah ya sanya alama da ake gane bayin Allah na gari a gobe alkiyama da yawaita sujuda wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani sahabi yake wani tabi yake cewa bautar sallar dare yace tana ƙara hasken huska kuma tana ƙara natsuwar zuciya yana da wuya a rama kaga mutum yana dabi'a yana sallar dare kuma kaga sa firgice dabi'a ce mai wuya da mutumin da yake sallah ta dare kuma ka gansa ya mutse yana da wuya Allah yana kintsa zuciyarsu kuma huskarsu tana yin haske kana gani zaka gane cewa bayin Allah ne daga ratu Allah ya sanya mu a cikin su yace zance na biyu da Allah ce simahum fi wujuhihim min athari sujud zaka gansu a nan duniya cikin ɗabi'arsu da halayensu akwai yawaita sujuda kana kallo sai ka ga mutum yana hasken imani kuma kasan haske na imani yana samuwa ne da mutum lokacin da ya zamanto akan sunnar annabi Muhammad na race muku da Allah duk wanda yake kan tafarkin manzon Allah da gaske in ya kai tukunya baki haske yake yi amma in ka kai da rana haske in dai kana bid'a wallahi duka kake yi sai ga mutum gashi nan firgice gashi nan bai da kyawun kallo kaga duk ahli sura ga shimalin nantsuwa da kamala kaga mutum masha Allah ga geme ga dagaggen wando kaga wata wani annuri na imani ya sauka a kansa shi ba ahli sunna ba malam ko barazana ya saka wallahi kyawu take masa amma idan mutum yana bid'a to in akwai abin da yake gaba da gizirin ya sanya harki tsala ga sai ga shiga inan kai wani ash'as a gabara Allah ya cikarsa kawai to Allah ce simahum fi wujuhin min athari sujudi saboda yawaita ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce a gaba Allah ce zalika masluhum fi at-taurat wannan shine misalin su irin haka dai kamar wanda Allah ya bada labari shine misalin su a cikin at-taura cewa ga sunan da tausayi suna tausaya wa junan su sannan kuma suna yawaita ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma gurin su da fada begen su a rayuwa ba a fade su bane su samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala shine misalin da Allah ya bayar a cikin littafin at-taura wanda littafin at-taura shi littafin da Allah ya saukar wa annabinsa annabi Musa to Allah ce cikin wannan karatun da muka yi a cikin at-taura haka yake rubuce ba ƙari ba ragi sifar bayin Allah masu imani sai Allah ce kuma wa masaluhum fil injil amma misalin su a cikin injila wanda maluman qira'a sun sanya waqafin da in ka zo anan simahum fi wujuhi min athari sujudi zalika masluhum fi at-taurati ya ce mata ka tsaya saboda jumla ce ba su da alaka da juna abinda za a yi bayani a baya bai da alaka da abinda aka karanta wata magana ce ake ta daban sai Allah ce wa masluhum fil injili amma misalin da Allah ya bayar na masu imani da sahabban annabi a cikin linjila littafin annabin Allah annabi Isa Allah ce ka zar'i kamar tsiro ne kamar kwaya ce kwayar hatsi ko kuma wake ko wani abu da shuka da ake shukawa wanda wannan diyan haddiyan abin nan tsabar aka sanya shi cikin rami akhraja shat'ahu wanda ya fitar da tsiran sa sai gashi ya fitar da tsiran sa hatsi ne za a sanya ko wani abin shuka da za a sanya cikin rami tsaba sai gashi kuma ga tsiran ya fito dan karami haka ne ko Allah ce akhraja shat'ahu ya fitar da tsiran sa fastaghlada sai wannan tsiran sai ya kabrara sai yayi kabri shine ma'anar fastaghlada sai gashi yana kumbura yana kabri fastawa ala suki sai gashi ya tsayu yayi karfi akan rasin kisa akan sayyun sa sai ga dutse ga itan yayi kabri akan abun nan akan abun nan kisa misali zaka dauki dan mangoro yadda ake shuka mangoro da zaka sanya ciki sai ga dan gashi nan ya fitar da wata dan kunya guda biyu akwana sai gashi nan yana dan kabri akwana kaga yana dan tashi yana zagura kaga har a kai lokacin da gashi ya tsayu akan cinanun sa ko shine ma'ana fastaghlada fastawa ala suqihi ya tsayu akan sanyun sa sai ga gashi nan ga huri ga iya yana huri yana sakar da iya kana kallo abun shawa ne in yaran yanzu ne ka zo to da aikokin ka sai ka tsaya dole kai ga selfie saboda akwai ban shawa a wannan wurin irin wannan wurin ake nema masu dokar hoto su je su doka saboda yana birgarwa sallah ce yu'jibu zurra yana bada shawa da wanda yake manomi da wanda yake make manomi to haka sifar sahabban annabi suke sun taso tun ana mutum guda shine annabin Allah ya zo farko wanda ya fara musulunta a duniya gabaɗaya kaf tarihi ya tabbatar cewa mace ta fara musulunta a rayuwa wanda ya fara shiga musulunci ya gaskata manzon Allah da gaske farkon matarsa ce Allah ya kara mata yarda uwar gida da kake ji ake da tattatar dukkanin wani capacity na rayuwa malam ka san ita Khadija Allah ya kara mata yarda duk inda ake neman mata to an riga an kare idan ka samu irin Khadija ko to sai kaga mutun ya shekara 40 wallahi baya tanin kare aure billahi alazim sai mutun ya shekara 40 akwai lokacin da idan mace ta kai a matsayin kukar aka shaku ta kai shakuwa ta zama tana zuciya safiya to sai ta kowa kamar mahaifiya ga mutum matar ka ce amma kamar mamarka tana tausaya maka tana abun nan kinka tana kamba maka tana girmama ka Khadija fa rayuwa suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam shekara 25 shekara 20 bace ta dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har Allah ya mata wafati manzon Allah bai taba kara tunanin kara aure ba saboda ta kai inda ake bukatar mace a duniya malamai suna mata tayi wani kain magana wani take suka ce uwar gida sarautar mata uwar gida kaunar mai gida dan turmin tsakar gida shalugudan mahasada Allah ya kara mata yarda zace farko wanda ya fara musulunci a duniya kana so Abubakar Siddiq suka biyo baya kana so Ali dan Abi Talib su Zaidu daga nan kuma sai aka fara girmama to kaga haka suka fara fitowa kan ajima ga sunan sun tsayu an yi har da cewa aje a tinkari kafare sun yi karfin da ba sa jin tsoron kowa a duniya amma can farko fa ba sa da yaboye suke sallar ma ba a fallanta ba sai bayan shekara 10 in za a yi ibada boyewa ke cikin daro arkan bid arkan boyewa ake ba mai fitowa ba mai son a gansa in aka gano ka musulunta duka da zagi da aibin ba abinda ba a mutum suna ya basu girmama ba amma lokacin suka samu sabati da aka je Madina aka tabbata aka kafa gwamnati to duk wanda ya tinkari sunansa gawa wallahi Allah ce to liyghidha bihimul kuffar bai subhanahu wa ta'ala yayi haka ne dan ya bakanta wa kafirai da rashi ka san kafiri da duniya ta kafirai suna kiyama ta addinin Allah duk abin da zai kawo yawa na musulmi to ba sa so shi yasa kullun yahudawa la'natullahi alaihim gurin su to ya za a yi a rage yawan ku ƴan Afrika musamman ma ƴan Afrika a kullun tunanin su Afrika ta cancanci a rage ta ana aihuwa da yawa shi da ga ake ta samun ababe da dama na a rage tazarar iyali mace ba ta iya aihuwa da kanta duka wannan sharrin Yahudawa ne in ka dauke shekara 30 ba ba sa abu da ake cewa washi ba a zo a fasge mace ba shi da yawa ko ana yin baya da yawa kaga mace sai ta shekara da ciki kuma ta haye shi lahiya lau amma yanzu wata 8 ma sai a ce ba ta wai a wata ba ta iya aihuwa da kanta duka wani sharri da suka kurkura ya za a yi dan a rage saboda yawan ku karuwar ku barazana ce gare su musulunci yana ƙara yawa ne suna ƙara shiga cikin hadari a duniya shi yasa ba sa son ko dai a ƙara yawa ba sa son aka bi duk wata hanya aka ce ku rage madukakku madiyan ku yara aure mai suna shekaru suke shekara 18 ba saboda yoyon hitsari saboda yoyon hitsari ake yi kuma sun manta shi wanda ke zama yana karanta wannan dokokin fa mamarsa a shekara 10 aka mata aure kuma ta yi sukan yoyon hitsarin ba shi yasa in aka ce maka mutun ya hada damsul basirati ko ka san damsul basirati to in mutun ya hada damsul basirati ko to sai jakin gidansa shi fa yinta karatu jakin gidansa sai shiga nan al'amari na rayuwa saboda shi jaki in ya ga hanyar rayuwa ko ya san ta kullun da ce bidda zai ke ta yi amma ana bin ka da shari'a mutum ya kasa ganewa a rayuwa to Allah ce li yaghiza bihimul kuffar Allah ya haka dan ya bakanta wa kafirai da su da yawan su da kuma kyawun su da dabi'un su da halayen su saboda suna tausaya wa juna yau in musulmi ya shiga cikin damuwa a zamanin annabi kowa kamawa yake ba mai kwana eh kamawa yake sahabi na cikin matsala to duk al'umma za su shiga cikin matsala kowa jin yake wannan abun kamar sa ne kamar akan sa ya faru mutum zai iya fifita bukatar kansa akan bukatar dan uwansa akan bukatar kansa da rantsa muku da Allah an yi zamanin da garin Madina har sahabbai suna wa manzon Allah magana me yasa zai dinga tafiya na ciwo bashi dan ya biya musu bukatun su na rayuwa kazo ka ga ya manzon Allah magana bukata ta rayuwa sai ji damuwar a ransa bai da abin da zai biya maka bukatar amma sai ya kira wani ce ba ni bashi saboda bawa na wuce wurin kawai kuma haka sahabbai suka rayu da wannan ɗabi'a suna tausaya wa juna suna taimakakeniya abinci ba a rewa mu'amala babu ba wanda kake maketa duk wanda wani abu ya same sa to za a zo a masa ta a tanye sa barka in wani abu samu na jarrabawa kuma za a zo a hadu a masa jaje amma yanzu kuma abin ya canza kala yanzu uwarku ɗaya da uban da mutum ubanku ɗaya da shi wani abu zai same ka da ci gaba wallahi zaka ji sai ka ji sai ji bai jin daɗi shi yasa idan ka tsaya cewa dole sai me yabo sai an yaba ka zaka wa Allah ake to ka fado a ƙasa kada ka kuskura dan rashin yabon masu yabo ya sa kai kasala kuma kada ka yarda yabon masu yabo ya ziga ka ji tinkaran ya dinkiza ka yin abin da bai kamata ka aikata ba kai dai duk abin da zaka yi tsaya kai danwa dan Allah subhanahu wataala to wannan aya tana karantar da mu hadin kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma ka ake so mu zamanto tsintiya mu daurin ki daya kada mu yarda mu rarraba wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu so kake idan na ganka duk inda kake in dai musulmi ne na ji kai dan uwana ne saboda kadi musulunci ne hada abubuwa na ibada a lokaci guda daya musulunci ne kada kai wannan yake da wannan tsari zaka ga azumi yanzu fa duk duniya ko ina azumi ake ba a tsatsara ba wata kasa da nata wata kasa da nata a'a duk duniya ko ina azumi ake duk musulmin duniya suna azumi yanzu kuma lokacin aikin hajji in yayi duk musulmin da sun tattara su je aikin hajji kuma lokacin sallah kowace kasa sallah guda biyar ake yi ba wata kasa dan suna farare ko dan suna jajaye da ake sallah guda goma a wuni ko akwai ta biyar kin nan da su azhar kin nan da ake yi can a makka ta ake yi a tawa azhar da isha'i da ake a makka ta ake yi a tawa isha'i ce a can kuma isha'i ce a nan kuma duk sunan su guda daya kaga tsari ne mi duka su ake annuna maka hadin kai sai kuma ka sanya muna karshe akwai ranar idi in an idi azumi a zo a hadu a yi wa juna farka a gaida a nemi juna afuwa a yi wacece a ci abinci a taimaka wa bayin Allah kuma duk duniya ba addini da ya karantar da mutane tsari na a taimako kamar addinin musulunci ka sai yanzu musulmi suna ganin wasu daga cikin wawaye suna ganin kamar turawa sun bi mutanen mu taimako wallahi ƙarya ne na rantsa muku da Allah ba wanda ya kai musulmi ba da dukiyarsa a rayuwa kudinka ne kaje kai kasuwanci ka wahala rana da iska ka tara kuma sai Allah ya cikin abun da ka tara akwai haƙƙin sa shi ma ka fita ka ba su wani duk duniya ba addinin da ke da wannan tsarin sai musulunci kai ne ka wahala zuwan ka ne fa an zage ka an gaya maka magana wala Allah ma ka kare wala Allah an halbe ka wala Allah an yi ka tara dukiya sai ka gama tara salati ta shekara sai a ce eh ta shekara salati to fitar da kaza ba su wani da su wani kuma baka da haƙƙi kan wannan dukiyar an kare kuma baka isa baka hana ta wallahi ga yanin duk duniya wace me yasa me ake karanta da mu so juna mu hada kawunan mu muso juna mu hada kawunan mu to shike da an baka sai ka ji ka ai wani mutumin kirki ne ana baka sai ai wani mutumin kirki ne ka ai wani duk garin gaba muka wace saboda mi ya bayar da dukiyar kuma ba za shi bace ta Allah ce Allah ne ya ce a baka ba haka bane to kaga wannan musulunci kenan tsarin hadin kai Allah ya taimake mu sai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu Allah yace wa'adallahu alladhina amanu minkum ay wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima kuma subhanahu wa ta'ala yayi tanadi Allah ya tanada shine ya tsara wa wani suka yi imani da cikin da kuma suka aikata aikin kwarai malamai suka ce musamman Mustafa al-Adawi yake cewa a duk lokacin daga Allah ya kawo kalmar imani sai Allah ya kawo aiki saboda imani kadai bai sa mutun ya dace aiki kadai ba imani bai sa mutun ya dace dole sai mutun ya hada ga imani kuma ga aikin kwarai suka ce misalin imani ba aiki kamar misalin asha nace babu mi ko misalin abin nan bute kin gas ne gashi nan bute kana da shi amma kuma bai da ba komai a cikin sa zai yana da amfani mi amfanin sa ba bai da amfani to akwai bukatar din akai imani to kuma a hada shi da aikin kware shi kuma al-a'malus saliha mun sha fada su ne ayyukan da Allah yake maraba da su aikin da Allah yake so aikin da Allah yake kauna a rayuwa to kuma ayyukan da Allah yake kauna jama'a suna da yawa akwai sallah cikin lokaci Allah yana son ya ga bayin Allah an hadu a masallaci ana sallah a lokaci akwai taimakawa bayin Allah akwai kaza akwai salati wa annabi suna cike ayyukan alkhairi suna da yawa salati to Allah ya tanada musu maghfiratan wata irin gafara Allah ka gafarta muna miye gafara shine Allah zai sitirce duk abinda suka aikata Allah zai karkare yafi musu duk abinda aka yi na duniya yadda ka san kamar misalin salula ce ka cika ta ko kartumi marko yes bai ka cika shi da kaya sai aka sanya akai formate kin sa aka shahe komai to haka Allah zai musu duk abin da suka aikata tsakaninsu da Allah Allah ya yahe musu sai ta kuma wa ajran azima da kuma lada mai girma tace aljanna Allah ya sa mu dace karshe abin da Allah ya tanada musu shine gidan aljanna Allah ya datar da mu da aljanna ba abin da mutum yake nema a rayuwa malaka kamar mi kamar aljanna babban abinda mutum yake kauna duk mutum mai hankali wallahi aljanna ce to Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna a ƙarshe ɗan uwa nan shine ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara insha Allah wannan shine ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara insha Allah wannan darasin ƙarshe kenan wanda wannan tafsiri da muke gabatarwa na azumi yau tsawon shekara 9 muna gabatar da shi wannan shekara ce ta 9 da muke gabatar da wannan tafsiri mun soma wannan karatun shekara ta 2017 a masallacin Idi da yake Idi na Ahlus Sunna da yake unguwar kufantawa wanda mahaifinmu Malam Awwal Mu'az hafizahullahu wa ra'ah yake jagoranta a can muka fara wannan tafsiri tare da dan uwa Amini kuma aboki Arama Abdul Aziz Umar Yaqub wanda shine Arama da muka fara karatu da shi kuma duk abin da zan yi na tafsiri wallahi ba zan manta ba sai na sanya da shi ciki saboda duk abin da aka tsara tun tashin farko Allah ya taimaka da shi aka tsara wannan al'amari muka yi shekara uku a masallacin Idi na Ahlus Sunna 2017 2018 2019 2020 Ramadanan da yazo a shiga cikin jaraba ta COVID-19 ba samu aka yi tafsiri ba sai muka gabatar da karatun da rana a makaranta ta Sabilur Rashad wanda babanmu shi ma mahaifi Malam Muhammad Alhaji yake jagoranta tare da karkashin jagoranci dan uwa Malam Abdul Karim Adam wanda ke shine shugaba na matasa muka yi wannan tafsiri a wannan shekara ta 2020 a can 2021 da 2022 mun gabatar da tafsiri ne a masallacin Uld wanda dan uwa Imam Abdullah Abubakar Amini kuma aboki ko in ce tsohon aboki amma Amini har a yanzu yake jagoranta wanda mun yi tafsiri na shekara biyu tare da Allah rahma Malam Musa a can wanda nan ne aka fara karatu da Malam Musa amma a can masallaci da Arama yana kama karatun daga nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara suma ji'ina ala qadarin Allah ya kaddara an gina darul hadis kuma aka jibintar da lamarin darul ahadis a hannunmu wanda a wannan shekarar ta 2023 har ga Allah tsarin tafsiri har mun buga sanarwa za mu gabatar a masallacin Ult ban mantawa Alhaji Ibrahim Alhaji Adiyo ya kira ni yace mallam ya za a yi a ce babu tafsiri a masallaci sabo kuma an abun nan yace insha Allah tafsiri za a yi a Darul Hadis mallam Abdullahi ya hakuri gabatar da tafsiri a masallacin Ult haka kuma aka wakana da haka wannan yau shine tafsirin mu na hudu cikin wannan masallacin tafsiri na hudu da muka yi a wannan masallacin mun fara tafsiri 2023 a muka fara tafsiri a wannan masallacin muka yi 2024 muka yi 2025 gashi kuma yau muna 2026 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ga darul hadis yanzu ta shekara kusan shekara uku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a rayukanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yin lafiya gabanin da tashi da basu wuri jama'a akwai buƙatar na tura kalimatus shukr wa taqdir na farin ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya cancanta mu gode masa duk abin da kuke ga muna yi to tawfiki ne shi ya wafaqar da mu ya ratar da mu da yin wannan aiki na alkhairi to Allah muna maka godiya da ka sanya muna cikin bayin da kai yadda su zo su fada kuma a saurara Allah mun gode maka kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna muna magiya wa Allah ba dan mun fi kowa bane ko dan abin nan a ganin daman Allah ne Allah ya zaba mu zo mu yi to kuma Allah mun yi kuma muna fatar Allah ka aminta da mun ka karba muna kalimatus shukr ta biyu zan miƙa godiya wa iyayen suka haife ni ala ra'sihim mahaifina malam Abubakar Shu'aib wanda kusan da malam Garba wanda ya bada gudunmuwa kware da gaske a rayuwata da mahaifiyata Allah ya saka musu da alkhairi da suka kai mu makaranta har ya zamanto za a wayi gari kuma za mu zo mu karanta zancen Allah da sunnar manzon Allah mufassara sun cancanta musu godiya kuma ku tayyare musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanye da su lafiya mahaifina da su shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ladar aikin da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya kai masa a kabarinsa godiya ta uku jama'a ina wajaha godiya wa dan uwa kane gare ni kuma aboki malam Musa Haram malam Musa Abdullah wanda in ana neman Allah rahman mai capacity wanda wallahi alazim ba ina fada ba dan yana nan ina rance muku da wanda daga sama ba ta da giragizai billahi alladhi la ilaha illa huwa aram ko harami aka sai zai iya bada sallah ko harami aka sanya sa zai karanta kuma wallahi za a saurara Allah ya saka masa da alkhairi ya tsara wa rayuwarsa albarka zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa kuma Allah ya tsare masa imaninsa da mutuncinsa abinda ake na karatu da kasuwanci Allah ya ƙara albarka kuma Allah ya sanya a wani lafiya kalimatus shukr na gaba id wajihuha ila ahlina Alhaji Aliyu Ishaq iyalin gidan Alhaji Aliyu da suke tare da mu dare da rana wajen yin wannan aikin alkhairi wallahi alazim sun cancanci a yaba musu kuma Alhaji Aliyu bai asara ba Alhaji Aliyu bai asara ba ya bar yaran da har a wajen Allah wallahi zai iya alfahari da su saboda irin yadda suke taimakawa addinin Allah da lokacinsu da kudinsu da shawarwarinsu za ga wani lokacin fagagame a cikinsu za ka su zame da su ake wasu ayyuka na alkhairi kaga wannan abun ayaba ne muna musu godiya da suka jagorantar da mu a wannan ba da mun fi kowa ba sai garin cancanta akan ra'as ala ra'asihim babansu da ya haife su muna musu addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa ina cikin bayin Allah da sun ba da gudunmuwa a tafiyar sunna a garin nan kai ba a tahiya ta addini da zamantakewa da mu'amala Alhaji Aliyu ya yi duk abin da ya kamata a yi kuma na rance muku da Allah Allah bai karbi Alhaji Aliyu ba a duniya sai da Allah ya tabbatar duk abin da ya kamata shi Allah Alhaji ya masa ya riga ya yi masa wallahi haka yanzu ku ne a baya ku ya kamata ku san me ya kamata ku yi muna roƙa muku Allah subhanahu wataala ya ƙara muku haɗin kai ya kuma taimake ku da sabati akan yi wa addinin Allah hidima fiya yadda mahaifinku ya yi a rayuwa kuma Allah ya sanya a wani lafiya a rayuwa godiya ta kalimatus shukr na biyar wajihuha ila ƴan uwa abokanai da suke tare da ni suke ba da shawara a abokanan karatu wanda wallahi alazim har a zuciyata ina jin a Nijar ba wani ɗalibin ilimi da ya yi sa'ar mutanen kirki a rayuwarsa kamata wallahi wallahi ina jin wanda ba ni da abin da zan iya biyan su a rayuwa daga dare da rana ko ƙarfe nawa zan kira su na ce musu kaza za a yi
to wallahi za su yi wa na race muku da Allah duk abinda za a yi da kudi inda kudi suna yin sa in nace ai na race da Allah za a yi wa'annan bayin Allah suna da dindin yawa suna muna tare da su Allah ka san su kuma ka san bukatunsu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ina roƙa musu aljanna Allah ka ba su aljanna da manzon Allah yake rayuwa a cikin ta Allah ka sanya su aljannar da manzon Allah yake rayuwa a cikin ta mafi sa'a a duniya a rayuwa Allah ya taimake ka da abokai ne nagari wallahi ba karaman nasara bace da cin da watan da galaba a duniya Allah ya baka mutanen da suna tare da kai dare da rana ba wanda kake ba komai bal ma sai dai su baka wallahi wannan ba karamar nasara bace a rayuwa Allah ya saka muku da alkhairi abin da kuke na kasuwanci da ayyuka Allah ya sanya albarka a ciki abin da kuke da shi na zuriya kuma Allah ya ƙara albarka a ciki Allah ya sanya a wani lafiya abu na ƙarshe na guda ta ƙarshe ɗan uwa wa ismedia masu yada karatun da muke yi ɗan uwa da suke taimakawa wajen yada karatu ala ra'asihim shugaba na ismedia malam Jabir Salaji Sani wanda kusan duk wani kayan aiki da ake da kudin sa ya saba da kudin sa ya saba wanda ya taimaka masa da kudala kuma ya sa mai ga kista a doki karatu kuma ya tura ɗan uwa suke tare da shi suna kawo su dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi akwai ɗan media kin bayan fage su malam Sufyan za a yi karatu mutane na America wasu na ina ne su tura a saurara wanda ana yin awa ana awa biyu da karatu ba su zaka kiraye kiraye laiya ko ba a yi karatu bane akwai wanda ba su cikin Niger Allah ya sani suna yada karatun wasu na Liberia su malam Husaini su man Ashir kwanta gare su a TikTok duk karatun da aka yi komi yauni za a sauke a tallata wa ƴan uwa su kalla Allah ya saka musu da alkhairi wasu suna Abidjan wasu suna suna bunnan Italy wasu suna wurare da dama suna bada gudunmuwa Allah ka sa su kuma Allah ka saka musu da alkhairi sannan kuma a ƙarshe ƴan uwa a tsarin tafsirin wannan shekarar na bana akwai alkhairin da Allah ya taimake mu da shi wanda dukkanin mu wannan tawfiki ne daga Allah subhanahu wataala shi Allah shine ya dacar da mu da wannan kuma na mu Allah godiya bisa wannan shine tunanin kafa komiti na marayu kafa komiti na marayu don taimaka musu da tufafin sallah to kuma alhamdulillah wannan komitin ya tsaya yayi aiki durga ba dare ba rana wanda rabina da dagansu cikin masallaci ana karatu da su tsawon kwana goma yanzu suna cin ana tattaunawa ana hadawa a ga abin da ya kamata a yi to kuma sun hada duk abin da ya kamata a yi wanda alisahin da aka bari alhamdulillah wannan komiti na marayu ya dinka wa marayi 253 tufafin sallah ku ce Allahu akbar marayi dai bayan daya marayi 258 wanda wasu daga cikin su uwayensu maza suka rasu wasu kuma babu uwan babu uba to Allah ya saka mu duk wanda ya taimaka da dukiyarsa da alkhairi duk wanda ya bada shawara Allah ya saka masa da alkhairi jama'a ba zan rihe ba akwai wasu ƴan uwa guda uku wanda ba zan faɗi sunayensu ba amma Allah ya san abin da yake tsakanina da su Allah ya saka musu da alkhairi tsawon shekarun da muke karatu sunna TV da ake sa karatu ku ji da kyawu na rance muku da Allah sama da miliyan 1 da jika 500 ake biya a sunna TV kuma a duk shekara kawai kira zan yi cewa wani za a fara karatu kuma wallahi sai dai an turo mai resit kawai an sa kudin kawai ina tura musu na akawo cikin lambar sunna TV zaka ji kawai an danno min resi malam garesi an biya miliyan 1 na naira da 500 ake biya duk shekara banda gidan radio da ake biya daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi jama'a wa bihadha alqadar kifaya a ƙarshe inni ka garan kaina ina barin addu'a zuwa ga ƴan uwa ku roƙa mana Allah subhanahu wataala wannan aiki da muke Allah ya sa dan shi muke yi kuma Allah ya ƙara mana haƙuri da juriya da sabati kuma akai kuma Allah ya tsare mana imani mu da mutunci mu a rayuwa buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya muna wannan ƙasar ta mu ta yi mana komi a rayuwa Niger ta yi mana komi a rayuwa ya zan cilas da dole da waji mu sanya Niger cikin addu'a muna wannan ƙasar ta mu addu'a Allah ya tsare mana ita Allah ka kare mana Niger Allah ka ƙara wa Niger albarka Allah ka ƙara daga sunan Niger a ƙasashen duniya Allah duk wanda ke nihin Niger shari Allah kamar su da kayansa Allah ka tsare mana shugaban mu Allah ka taimake su da mashawarta na gari Allah ka sanya wanye lafiya jama'a sai kuma bayan ramadana za mu ci gaba da karatukan da muke yi amma kuma wannan tafsirin duk ranar talata muna gabatar da tafsiri a darul hadis insha Allah kada ya zamanto daga an ce ramadana Allah ya wace kuma shikenan kowa ya wace ɗan uwa masu saurari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ku da abun biya shi yake da abun biya Allah ya biya ku Allah yake da abun biya Allah ya biya ku to Allah ya biya ku mun gode kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi abinda ake na ibada Allah ya karba mana kuma Allah ya sa mu asara ba Allah ya sanya mu wani lafiya wa bi hadal qadari kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.